Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Ahmad Lalo ne tare da Maryam Loda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 30 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban kasa mai zafi a daren jiya Talata. Yanzu India ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau 10. Wata kotun tarayya a Amurka ta hana ƙarin kuɗin cika takardun da suka shafi shiga Amurka da neman zama kasar da ya kamata ya fara aiki a wannan makon.
Tukarin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji ƙarin bayani kan yadda muhawarar shugaban ƙasa da aka yi a nan Amurka ta kaya, inda ɗaya daga cikin batutuwan da aka tafi muhawara a kai shine batun naɗin wacce za ta maye gurbin da aka samu a kotun kolin ƙasar.
American people have a right.
Yace Amurkawa na da ikon su faɗi ra'ayinsu kan wanda ya kamata a zaɓa a kotun kolin.
We won the election and therefore we have the right to choose her.
Yace mu ne muka lashe zaɓe saboda haka muke da ikon mu zaɓe ta. To a Najeriya kuwa wata gamayyar ƙungiyoyi masu fishin shirin arewa maso gabashin ƙasar ce take zargin gwamnatin tarayya da yin burus da yankin. Zargin da jam'iyyar mai mulki ta APC ta musanta
saboda mu ba a yi mana batar mana wani aiki wanda aka ce muhimmi da gwamnatin tarayya an kawo mana ba. Duk jihohin da ka sani na arewa maso gabas an yi musu ayyukan ci gaba kuma ana ba da tallafi.
To za ku ji ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka muna tafi da shirin ciwon yamace da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban kasa mai zafi a daren jiya Talata, inda suka kwashi tsawon minti 90. Kowannensu na kokarin nuna wa Amurkawa masu kada kuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci Amurka a shekaru hudu masu zuwa ba. Sun yi muhawara kan yadda Amurka ke kan gaba a kasashen duniya da mace-mace 205,000 sakamakon annobar coronavirus da amincin zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafi, da zaben Amy Coney Barrett mai ra'ayin mazan jiya da Trump ya yi a matsayin mai shari'a a kotun kolin kasar, da rarrabuwar kawuna sakamakon wariyar launin fata da aka samu a Amurka, da kuma manufofi akan harkokin muhalli da sauransu. Trump ya karyata wani rahoton jaridar New York Times da aka fidda a wannan makon wanda ya ce dala 750 kadai Trump ya biya a matsayin harajin tarayya a shekarar 2016 a lokacin da ya fara tsayawa takarar shugaban kasa, da kuma a shekarar 2017 shekararsa ta farko a matsayin shugaban kasa. Trump ya ce ya biya miliyoyin kudade, amma Biden ya yi ikirarin cewa Trump ya biya harajin da ke kasa da na malaman makaranta a Amurka. Yanzu India ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau 10. Cibiyar binciken kwayoyin halittu da magunguna ta India da ake kira ICMR a takaice ta faɗa a jiya Talata cewa mutum ɗaya cikin 15 'yan sama da shekaru 10 na ɗauke da kwayoyin garkuwar cutar coronavirus bayan da suka kamu da ita a baya, bisa gwaje-gwajen jini da aka yi wa mutane fiye da 29,000 a faɗin ƙasar tsakanin tsakiyar watan Agusta da tsakiyar watan nan na Satumba. Dr. Balram Bargava, shugaban cibiyar ta ICMR, ya ce binciken da aka yi ya gano cewa kashi 15.6 cikin 100 na dukkan waɗanda ke zama a unguwannin marasa galihu suna ɗauke da kwayoyin garkuwar COVID-19, idan aka kwatanta da kashi 8.2 cikin 100 na waɗanda ke zama birane da kuma kashi 4.4 cikin 100 na waɗanda ke zama a karkara. India ce ƙasa ta biyu bayan Amurka a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da kuma mace-mace. An samu karuwar yaduwar cutar ne tun bayan da aka dawo da harkokin sufuri, aka kuma bude kasuwanni da hotel da wuraren cin abinci a yawancin birane bayan da India ta fara sassauta tsauraran matakan kullun da ta sanya a baya. Wata kotun tarayya a Amurka ta hana karin kudin cika takardun da suka shafi shiga Amurka da neman zama kasar da ya kamata ya fara aiki a wannan makon. A ranar Juma'a ya kamata karin na kusan kashi 20 cikin 100 ya fara aiki bisa ga irin takarda ko izinin da ake bukata. Hana aiwatar da matakin karin ya hada da sanya dala 50 don cika takardun neman mafaka a kasar. Da wannan ne karin farko da Amurka za ta caji kudi kan wannan.
Wagai da Maryam Dauda za ta sake dawowa nan gaba kadan domin kawo mana karshen labaran duniyar. Ko da farko shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun yi musayar zafafan kalamai yayin da suka tafka muhawarar su ta farko kan manufofin su ga kasar. Muhawarar ta wakana ne kasa da mako 5 gabanin zaben shugaban kasar da za a yi a watan Nuwamba. Kamar yadda za ku ji a fasarar rahoton da Mike O'Sullivan ya hada mana. An dai fara muhawarar ce cikin fara'a wacce ta jirkice ta koma ta musayar kalamai kan batutuwan da aka tattauna akai. Wadanda suka hada da annobar COVID-19 wacce ta halaka mutum miliyan 1 a duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum sama da 200,000 a Amurka. Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden kenan a nan yake cewa shugaban ba shi da tsari da kuma shimfiɗa ko ɗaya ba. Tun a watan Fabrairu ya san irin illar da ke tattare da
cutar.
Sai dai shugaba Trump ya ce shi ko yake da tsari kan yaki da cutar.
Ya
ce muna da kayayyakin aiki kamar rigunan kariya zuwa takunkumin rufe baki da hanci. Mun kuma samar da na'urorin taimakawa numfashi. Na san da ku ne da ba za ku samar ba. Sannan makonni kaɗan suka rage mana mu samar da allurar rigakafin
cutar.
Biden ya kuma cicciki Trump kan yunkurin da yake na ruguza tsarin inshorar lafiyar nan mai rahusa da ake kira Obamacare, wacce ke ba kusan mutum miliyan 20 damar samun inshorar lafiya. Sai dai a cewar Trump tsarin ya saba wa doka, sannan ya takaita irin zaben da mutane ke da shi. Amma Biden ya ce masu kada kuri'a za su iya ci gaba da tsarin kiwon lafiyarsu a wani shiri da zai fitar. Wanda zai faɗaɗa tsarin na Obamacare. Za su iya suna kuma da shi ƙarƙashin tsari na inji Biden. Nan da nan sai muhawara ta kaure yayin da 'yan takarar biyu suka fara magana a lokacin guda. Tsarin kiwon lafiya na Obamacare ba shi da amfani. Mu ne muka inganta shi, inji Trump. Shugaban na Amurka ya kuma zargi Biden da yunkurin samar da tsarin kiwon lafiya da za a rika amfani da kudaden gwamnati. Wani abin takaddama yayin muhawarar shi ne zaben da shugaban Trump ya yi na mai gurbin margayiya mai shari'a Justice Frederick Ginsburg mai ra'ayin sauyi a kotun kolin Amurka. Trump ya zaɓi mai shari'a wacce ke da ra'ayin mazan jiya Amy Coney Barrett, inda ya nemi a tabbatar mata da mukamin yayin da an riga an fara zaɓe a wasu jihohi da dama. Amma shi Biden gani yake kamata ya bari duk wanda ya lashe zaben watan Nuwamba ya zaɓi wanda zai mai gurbin Ginsburg. Ya ce Amurkawa na da ikon su faɗi ra'ayinsu kan wanda ya kamata a zaɓa a kotun kolin. Sai dai a nashi ɓangaren Trump cewa yi shi yake da hurumin ya faɗi wanda ya kamata ya yi mai gurbin ba tare da yin wani la'akari da lokacin da ake ciki ba. Ya ce mu ne muka lashe zaɓe saboda haka muke da ikon mu zaɓe ta. Tim Mato, daraktan sadarwa ne a gangamin yakin neman zaben shugaba Trump a wannan zaɓe na 2020. Abinda masu kallon su gani a wannan muhawara shi ne shugaba Trump ya zama komanda a ɗaukacin muhawarar, kuma hakan ya fito da irin raunin da Joe yake da shi a mafi yawan lokacin da aka kwashe ana muhawarar. Inda ya kwashe tsawon lokaci yana neman ɗauki daga mai jagorantar muhawarar. Sai dai wasu masu bashin baki sun soki yadda muhawarar ta gudana. Jeremy Mayer malami ne a jami'ar George Mason ga kuma tsokacin da ya ta kafa Skype.
when Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds.
Yeah, ma. Biden zai yi magana ta dakika 10 20 zuwa 30. Sai kuma ka ga shugaban yana ta katse shi. Saboda haka, kusan babu ma'ana idan ka tambaye ni shin waye lashe muhawarar. Saboda shugaban Amurka yayi tsayin daka, ya tabbatar cewa ba a yi muhawarar ba.
As we have come to know them.
To halin yanzu dai an kammala zagaye na farko kenan a muhawarar. Amma kuma akwai wasu guda biyu da za a yi a watan Oktoba. Yanzu kuma ga wadin ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga ƙasashen Girka da Turkiya abokan hulɗar rundunar NATO da su koma kan teburin tattaunawa nan ba da daɗewa ba don warware takaddamar yankin tekun Mediterranean da ke ci gaba da ƙaruwa. Ƙasashen biyu da ke sa insa kan batutuwa da yawa sun amince da yin tattaunawar gudanar da bincike game da yankin gabashin tekun Mediterranean inda jiragen ruwan yakin ƙasashen biyu suka yi fito na fito a watan da ya gabata. Turkiya ta tura wani jirgin ruwa na bincike tare da rakiyar jiragen ruwa na yaki don duba ko akwai mai da gas a wani yanki da Girka ke kirarin tana da yanci a kai. Girka ita kuma ta mayar da martani ta hanyar tura jiragen ruwan yakin ta wurin da kuma sa sojojin ta zama cikin shirin kota kwana. Lamarin da ya kawo fargaban barkewar rikici. Kasar Turkiya ta tura ɗaruruwan mayakan Siriya don su taimakawa a Azerbaijan a faɗan da take yi da Armenia a cewar wani mai sa ido kan harkokin yaƙi da kuma wani kwamandan 'yan tawayen Siriya. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory Human Rights da ke Siriya, wacce ke da masu bincike a faɗin ƙasar, ta ce sama da mayakan Siriya 300 aka tura a Azerbaijan, ƙasar da Turkiya ta daɗe tana ƙawance da ita. Waɗannan mayakan na Siriya sun zo ne daga ƙungiyoyin mayaka na ƙabilan Turkiya biyu, ciki har da mayakan Sultan Murad da na Suleiman Shah, abinda Rami Abdulrahman shugaban ƙungiyar Observatory ta Siriya ya faɗawa muryar Amurka kenan ta wayar tarho a jiya Talata. Ƙungiyoyin 'yan tawayen biyu da ke samun goyon bayan Turkiya sun taka muhimmiyar rawa a yankunan da Turkiya ke iko da su a arewacin Siriya.
Madalla Agaida Maryam. To wata gamayyar ƙungiyoyin masu bishishiyar arewa su gabashin Najeriya mai suna Coalition of Northeastern Patriots a jihar Bauchi ta danganta rashin cigaban da ke addabar yankin da rashin tsaro da samar da muhimman kayayyakin raye ƙasa. Tana mai zargin cewa gwamnatin tarayya ta fifita yankin arewa maso yammacin kasar akan yankin. Ƙungiyar ta bayyana hakan ne a wani taro da ta yi a jihar Bauchi. Sai dai jam'iyyar APC mai mulki ta musanta wannan ikirari, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Baucin.
A jabin da ya gabatar shugaban gamayyar ƙungiyoyin Alhaji Suleiman Sheikh Usman SK ya shawarci gwamnonin arewa maso gabas da su haɗa kansu kuma kauda bambance-bambancen siyasa da jam'iyya domin takarar sha'anin tsaro a shirin arewa maso gabas.
Mun gudanar da wannan taro dalilin tsantsan wato rashin ci gaba da ke wanzuwa a arewa maso gabas gabaki ɗanta. Harkan rashin tsaro da ya addabi wannan yanki shi ya fi kawo mana cikas na ci gaban yankin arewa maso gabas. Gabaki daya a cikin kwanakin nan gwamna na jihar Borno aka kai masa hari har sau biyu ya ake so mu kare.
Yanzu kana nufin cewa matakan da aka dauka na dakile rashin tsaro a shirin arewa ya gaza ne ko kuma da ya
gaskiya akwai gyara?
Wannan rabu Ibrahim Yahuza mai gari Dimis jan hankali yayi da neman a yi adalci a wajen samun da kayayyakin raya ƙasa.
Jan hankali da kuma kira ga shugaban ƙasar Najeriya, mu mutanen da muke arewa maso gabashin Najeriya wato North East, ya rika yi mana adalci. Mun fahimci yana ware mu a bangaren shugabancin shi, ba ya mana adalci.
Adalci kamar ta me?
Muna buƙatar kamar yanda yake aiki a North West na North Central, mu ma arewa maso gabashin Najeriya ya rika yi mana wannan adalci. Yana yi mana saboda mu ba a yi mana ba a taɓa mana wani aiki wanda aka ce muhimmi da gwamnatin tarayya an kawo mana ba. Kuma gashi nan yau in ka duba misali sati ɗaya da ya wuce, last week shugaban ƙasa ya yi signing agreement na contract na about 1.9 something US billion dollars wanda aka yi sign agreement za a yi titi titin layin dogo daga wikis jigawa ta bulla Kano ta jigawa Katsina ta jigawa ta linkin har Niger
amma da mutane ga batutuwan da aka yi korafi akai shugaban committee watsa labarai na jami'ar APC region jihar Bauchi comrade Sabo Muhammad cewa shiyar arewa maso gabas sai tubarkalla
yayi mana Northeast Development Commission wato hukumar raya arewa maso gabas wanda dan arewa maso gabas ne yake kai kuma duk jihohin da ka sani na arewa maso gabas an yi musu ayyukan ci gaba kuma ana bada tallafi da kuma koyarwa mutane sana'o'in yi maganan mutanen Mambila an kawo yanzu dan jihar Taraba engineer Salamanmu kuma an sace kuɗi sama da trillion 2
Abdulwahab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya
to a gaida Abdulwahab Muhammad wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5 baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan ga shirin mu na gaba wato ciwon kyamaci
Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da mareci Aisha Mu'azu ce ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ciwon kyamaci wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kun kawo muku ci gaban tattaunawa game da yadda wasu dangin miji ke janyo matsala ga ma'aurata tare da Hajjia Saudatu Shehu Mahadi babbar sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar musu adalci rafa da barista Abida Hanafi Abdullahi ma'aikaciyar babban kotu dake Abuja idan ba ku manta ba mun kwana akan bayanan Hajjia Saudatu inda take cewa
yauwa kuma ko su dangin miji Hajjia ai yau da gobe ta ce tun suna zargin nashi har sai sun zo sun gane nashi amma su tabbatar da suna da nashi
to a yau za ku ji wasu dalilai da ke janyo matsaloli tsakanin firkai da kuma wasu hanyoyi da za a iya bi don kaucewa aukuwar haka za mu tashi akan bayanan Hajjia Saudatu wanda ta fara kafin lokaci ya cin mana ai sauraro lafiya
da dole ne a cikin gamsu mun na da yana mata suna da haƙƙi kaza kuma ana da haƙƙi kaza akan ku fita haƙƙin da Allah ya dora muku ba a cikin ku in ba a cikin ku ba wani ku za a bi shari'a da wurin mu duka za a idan kuma ya haɗo da kamar cin zarafi ko duka ko kuma neman canci don saboda wani kokon mu za su yi rayuwa da ita ba mun na ga yana cewa hanyoyi ne za su ji shi su shawara da ƴan uwan su matakan da yake gani ya samu mafan lafiya
to malama Abida me zaki dora akai
abin da zan kara shi ne ni ina so in bada kaman shawara ne tun kafin a yi aure ya kamata a dinga faɗakarwa dai la'akari da yawanci za ka ga kawai an ɗaura aure yarinya ba ta san me za ta je ta isko a gida ba shi kuma namiji dama tun farko ya tashi gidansu ya ga komai ana yi mishi to sai aka zo aka yi auren sai ka ga mace ba ta ma san me ya haƙƙinta ba shi ba namiji bai san nashi haƙƙi ba amma aka yi kani ai a sai ai kace maka kullun kai hakuri sai hakuri sai hakuri to hakurin ne ma za ka yi tunda ka ba san ba za ka ba samu matsala ba amma tun farkon aka zo ni da ma'aurata a haɗa su ma tare a dinga kaman primarital counseling faɗakarwa kanin aure a zo ni da su tare wanda wanda ga yadda aure yake da ni da yasa aka aure saboda Allah ne ba wai a'a ana maganar kawai soyayya soyayya ba a'a aure ba soyayya ya kunsa ba abubuwa da yawa ya kunsa sai ka je ne za ka gani to kanin ka je din ne yasa ba za a ga maka ni za ka je ka gani ba in aka zo ni da namiji kai ga haƙƙinka ke kuma mace ga haƙƙinki kuma akwai saɓani ku zauna ku yi magana sai ki ga yanzu mata da yawa sun ce ba za su yi namijin su magana ba mutum kun zauna shekara kila goma da shi amma har yau kana jin nauyin kai mishi magana kullum ina tuna an ce ka in manzo Allah yake in kun samu matsala da namijin ka tabbata kanin kai bacci kun yi sulhu to wani lokaci dama aure dai biye da yake dole a wani lokaci ana dan samu matsala to wani lokaci in ya kwanta ila mun dan mun samu dan understanding da mai gida haka in na kwanta sai in ci kai in na mutu yau fa yana fushi da mu sai in tare shi ko cikin dare ne zan tare shi tashi bai ce da Allah ki bari zan yi magana ba ki mutu jin shi a'a ka tashi yanzu za mu yi magana in fada miki dai abin da ke damuna mu ga masu mu mu kwanta amma sai ki ga mata da yawa su dai aikin cewa sai kai da lokacin da har baka ma da ra'ayin auren kawai dai kana zaune ne in an ce maka me yasa kake zan saboda yara na ya za a yi ka zauna kana zaune baka jin daɗi kuma in kana son ka tafi din zaka ce a'a in mun fita yau mutane za su fara gidan mu ma ba za a bani in tafi ba mata da yawa a arewa matsalan da suke samu ba su jin daɗin auren su kuma suna son su tafi amma ba za su tafi ba saboda suna tunanin me mutanen kan gari za su ce ko kuma me ƴan uwan su za su ce amma sun san ko aka gaya maka ga abubuwan ka da zaka fuskanta a auren nan gashi in ka zaka iya to in ba zaka iya ba tun yanzu ka san jare da zaka yi kamin ma ka shige shi amma kawai daura maka aure da ai kawai ma can yanzu abin da suke tunani a'a
ai kuma
ne yamo hoto a'a eh biki na an yi shi a wurin nan a'a wance kai min ki ka'a wane din ka mu riga sai an je an yi auren sai a ga kai ni ka gidan mu bana daka abinci kuku ke da ni ka gidan mu bana kaza driver ke kai ni kaza ni bai iya kaza ba duk ba a gaya maka ba haka kuma ko da ka tashi a gidan ku already maman ka duk ta wuce wannan cikin ka gan su suna dan zaman lafiya su ce zaka shi nanu wannan zaman lafiya haka yake tun daga farko kuma ba haka bane so in dai za a dinga fadakarwa kamin aure ina ga za a samu maslaha sosai a cikin aure a'adda ina da dai kuka ce akan abin da malama Abida suka dace kin san shi din karatun kansalin din na Abida yanzu ne ma muke kokarin a arewa a kara shi dan ku sai ki ga kawai za a aure shi na miji ma ba zan je don miji shi ce ne ga akin da ya alƙanci in ga dan har da har yanzu ne ba amma magana yamma ita yarinya wurin Halima da anana ta mata wurin ta kullun da za a ga wurin Jina da anana ta kowa ya ta je to
amma shi na mijin kuma ba inda ake
zama amma kwance ga mu gida
babu kafa
ne mijin kaman ma ba a fa aure ne ba shi an ga mun ga shi amma kai kuma kuma har da yadda muke fita da yaran mu yanzu haka ma ko a gida zaka ga matan sun kashe ta aiki je ki kai kai cikin je ki sha shi kuma na miji ko shi da ya ci ki zaki kai da Allah ka fita ba gurin maza bai ne to tun daga ba ta so wasu fara nuna musu abin da kire mu ne miji da banyan shi bace da ban sai
ni wannan ga nauke ba majiyau ba domin akwai wata da na sani haka tana ita tarbiyar gidansu shine babu ɗa na miji ba ɗa na mace kowa yana aikin kowa kawai abinda ɗa na miji zai yi ƴa mace tana yi abinda ƴa mace za ta yi ɗa na miji zai yi yanzu ƴaƴan wannan gidan matan su wani lokaci sai ki ji matar ta ce dan ya ki hau bayana sai bayan ubansa ko kuma a ce dan Allah ai wane kaza ne ya soya min kaza a ce mijin naki sai ta ce
to kin ga irin haka kutanen mu sai ce ai ta mallake
shi ta ce
mata abinci a kitchen ai shi ke goya mata yaro shi ke mata kaza
to uwar wannan yaron
nan ne aka tashi da shi
uwar su kuwa akwai wani wansu babban wansu ita matar da take zaune tare da uwar su ne suka zauna tare da uwar da shi wan babban wansu da matarsa da ƴaƴan su suna zaune da mahaifiyar a gida daya to ta mace ta je ta samu uwar mijinta ta je ta ce mata kin ji abin da muka yi ko da yake wani lokaci tana da laifi kuma uwar mijin za ta nuna mata kice kika yi ba daidai ba amma za ta ga kai ba daidai ba ai bai zaman muka hujja da za ka yi mata rashin mutunci ba ai amana ce gare ka ita za ta nusar da shi wani lokaci yayi fushi shi ita kuma sai ta mara wa ƴar wani baya to ba ta ma zuwa uwar mijin ta sani akan ta mahaifiyarta ba ta sani ba to da suka tashi rabuwa kuka uwar tana yi matar din tana yi kuma har yanzu idan kai tuna ta sai ta ce Allah sarki wance ita ma ta tuna ta ce Allah sarki mama mata
sai dai wannan sai a tinda ce maka yanzu kai uwar miji ke zaki ga mu a duk ina tuna lokacin da zan je haji yana shi yana wata bakwai to da dai shi zan kai shi wurin yayan mai gidana in tuna wurin mutum uku kin yanzu gidan ku ba kai shi gidan ku ba kai gidan gidan wace ku ta ku ba kai shi sai ni ba da ke su dangin miji ba ɗan uwa na ne shi din da zan yi a gidan mu haka zai gidan su sannan kuma na san ta ku da shi yadda dan gidan mu za su to ni ban ma wani tunani ma in kai shi gidan mu ba ita na fa tunani kuma ita zan kai ma
to kin ga
anan ma da ke ko sai an ta magana dangin miji ko ina ba aka kallon
yawa
da abin da ake yi shi ne
shi yasa
wani ke kuma da haka din shi bai wani kuma matsala take da shi kan shi haifar da matsala akwai wani labari lokacin da aka taba bayarwa aka ce wata ta je wurin wani boka take ita dai wani malam ita dai tana son ta kashe uwar mijin ta ta damu ta ta mata sai ce to shi ke nan zan baki magani amma in na baki magani kaman slow poison ne kadan kadan yake ci a jiki kace to shi ke nan sai baki wani gari yace ta sa mishi a ciki ta sa mata a cikin abinci sai ta ba ta bayan kaman kwana uku sai ta dawo ta ce ai yanzu fa bata mutu ba sai yace mata ba na ce maganin kadan kadan yake aiki amma kuma kani yayi aiki sai ta dinga kula da matan kaman ta san ta fiye da komai sai ba ta kaman nan da wata daya ba dan maganin ya ci jikin matan kawai a ga ta mutu kuma ba za a ce ita kashe ta ba saboda an ga tana san ta sosai shi kenan suka fara yin haka da komai ta dinga kai mata abinci ta dinga lallaba ta ba ta san bacin ranta har wata dayan ya tsaka sai ta koma da gurin boka su ce dan Allah ba na san a kashe ta kuma saboda yanzu ba wanda nake so kamar ita yace a ai da ma gani ban baki wani magani ba kawai ke ce dai rashin hakurin ki yasa ba shi zama da ita ba amma wannan abu da nayi miki yanzu ai kin gani to kin ga inda ake mutane ana iya tunanin haka ne to amma tun farko kaluma kai auren ka riga ka tunani
dan gurbata maka tunanin ka
eh to ka riga ka dauki mutum ba uwa ba ya za a yi ka zauna da shi lafiya
A nan za mu yi sallama da ku a yau. Sai ku tara da mu a makon gobe idan Allah ya yarda domin ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin Hajiya Saudatu Shehu Mahadi da barista Abida Halifi Abdullahi da kuma wacce ta daidaita mana sautin Julie Weathers Gresham. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. Sakon na farko ya fito daga Shawwa da Murjau yace hakika gobe Alhamis ne Najeriya ke cika shekaru 60 da samun yancin kai sai dai kuma mu matasan kasar bamu ga tasirin yawan shekarun da kasar tamu ta tara ba. Allah dai ya kyauta kawai zamu ce amma kam gaskiya akwai bukatar yin gyara. Sakon na gaba ya fito daga Abubakar Kawu Girgir yace da alamar akwai lauje cikin nadi a kin sanya sunan Hama Amadu cikin rajistar ɗan takarar shugaban ƙasar Niger kanin irin zakewa da farin ciki da jami'an mai mulki ke yi ta kamata hukumar zaben Niger ta yi aikin ta cikin gaskiya da adalci ba wai ta zama yar amshin shata ko raƙumi da akala ba. Sako daga Sani mai langelange a wurin da Aliyu Usman taka lafiya suka ce ba shakka addu'a ce kawai mafita a game da cutar corona garin cewa babu irin abin da ba a yi mata ba tun daga matakin kulle har zuwa wanke-wanken hannaye amma har yanzu ta ki tafiya da fatan Allah ya kawo mana ga karshen ta a yankunan mu na Afirka da ma duniya baki daya. Sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijo yace wani abu sai kasa ta Najeriya sai da babban kamfanin mai na kasa wato NNPC da gwamnatin Najeriya ke shirin yi abin al'ajabi ne ga mai nazari ko wai ma yanzu masu zagin Akiko Abubakar me za su ce a lokacin da yace idan shi ya ci zabe zai saida kamfanin NNPC. Sai sako daga Ibrahim Lara Gafta da Ali Yahaya Jafar suka ce assalamu alaikum biyoyin Hausa dan Allah ku ba mu dama mu jajanta al'ummar jihar Jigawa sakamakon ambaliyar ruwa lamarin da ya janyo aka samu asarar rayuka da dukiyoyi. Muna roƙon Allah ya jigan waɗanda suka rasa rayukansu. Allah ya kiyaye gaba amin. Sako daga Usman Shitu Mahuta yace almun da hanar da aka bankaɗo na wasu makudan biliyoyin kuɗaɗe da aka karkatar da nufin cedar ɗalibai 'yan makaranta a lokacin kullon corona bai zo mana da mamaki ba domin dama tun lokacin da aka ware waɗannan kuɗaɗe muka yi zargin cewa wasu 'yanci da ceto ne suka shirya wata walawala. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa-service@boanews.com.
Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban kasa mai zafi a daren jiya Talata inda suka kwashe tsawon minti 90 kowannensu na kokarin nuna wa Amurkawa masu kada kuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci Amurka a shekaru hudu masu zuwa ba. Sun yi muhawara kan yadda Amurka ke kan gaba a kasashen duniya da mace-mace 205 sakamakon annobar coronavirus Yanzu India ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar yafi wanda aka sani kusan sau 10.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne jira kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu saki dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu kan a madadin ita Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lesus Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Lawi nake cewa mutara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu